Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta ce ta yi wa cutar masassarar ɓera ki faɗe ƙwala, domin a halin yanzu ta ce mutum ɗaya ne ke ɗauke da ƙwayoyin cutar a ƙasar baki ɗaya. Wannan mataki ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar kiwon lafiya ta ƙasar Saudiya ta fitar da ke cewa a ɗauki matakai na ƙara tantance alhazan Najeriya a lokacin aikin hajjin bana a sakamakon ɓullar cutar. Shugaban hukumar alhazai Abdullahi Muftar ya yi ƙarin haske a kan shawarwari da aka cimma a taron.
Wani ƙudurori ko alƙawura ko kuma ɗauki matakai na cewa hukumar alhazai na jihohi za su tabbatar da cewa sun tantance jakankunan alhazansu da kayan alhazai za su ɗauka. Domin a tabbatar da cewa dukkan wani halitta wanda yake yaɗa wannan cuta ba a bar shi ya fita zuwa ƙasar Saudi Arabia ba. Tsarin ɗaukan mataki na tantancewa ba a cewa aka yi mataki na hana zuwa ba, yawa sai dai mataki na ƙara tantancewa. A tabbatar da cewa dukkan wani jaka da ya taho daga Najeriya na alhaji ko wani kaya da aka ɗauka a jirgin sama na ma'aikatan jirgin sama, a duba wannan jakan da kyau a tabbatar da cewa babu ɓera ko kuma wani halittar da ke yaɗa wannan cutar. Sannan kuma a su kansu alhazai ɗin a tabbatar da cewa an duba an kiyaye cewa babu wani wanda yake ɗauke da alaman wannan cuta ɗin. Ɗaukan mataki ne wanda mu ma mun yarda da shi akan cewa in sun yi haka ba laifi bane ba, domin kiyaye lafiyar al'umma da za su zo daga sassa daban-daban na duniya.
To ko yaya waɗannan matakai za su damtar da hukumomin Saudiya? Shugaban ma'aikatan kiwon lafiya na hukumar alhazai Dr. Ibrahim Kana ya yi tsokaci.
Muna da wani kyakkyawan dangantaka tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya na Najeriya da kuma ma'aikatan kiwon lafiya na Saudi. Insha Allah wannan mataki da muka ɗauka mun fara ma bayani da su. Saboda muna da tabbacin cewa za su amince da mu, ga kuma ainihin hukumar kiwon lafiya na duniya gabaki ɗaya, wato World Health Organization da ke tsakanin mu da Saudi. Mu wato mu masu kiwon lafiya na Najeriya da na Saudi da WHO da kuma hukumar alhazan Najeriya gabaki ɗaya, duk kaga mun game guri guda muna ɗauka wannan mataki insha Allah ba matsala.
Cikin hukumomin alhazan jihohi da suka halarci taron akwai shugaban hukumar alhazai ta jihar Zamfara Abubakar Sarkin Fawa Zambo. Ya yi bayanin matakan wayar da kan alhazan.
Aikin haji sababbin abu ne a wurin shugabannin hukumomin alhazai da jihohi. Mu muke tare da alhazai, mu muke tare da alhazai, mu muke zama da su. So ilmantarwa da wayar da kan manyata mun riga mun saba da shi. Tuni mun ɗauki matakin ganin cewa duk abubuwan da ya kamata a yi na ilmantar da manyata a kan wannan matsala da ta kunno kai. Kuma tuni mun samu bayani daga babban ministan kiwon lafiya na ƙasa, wanda ya ba mu ƙarfin gwiwa cewa sati biyu da gabata akwai cases guda biyar, yanzu kuma cases sun dawo guda ɗaya, kuma muna fata zuwa na sati biyu za su zama zero. Kuma insha Allah duk matakin da jihohi za su ɗauka ina ba da tabbaci jihohin mu shirye suke ba zama sai mun tabbatar da babu case na lassa fiba a sa'a a aikin hajjin wannan shekara.
An amince da kafa kwamitin kula da lafiyar alhazai da wuri domin su fara aiki da zai tabbatar da ɗaukan matakan kiyayewa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.